الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 11 ga watan Sha'ban shekara ta 2436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 29 ga watan 5 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Wai idan mutum ya bi limami sallah, bayan salam cewa daga sallah, ya halatta mutum ya motsa kafin liman ya motsa? Lokacin da ake cikin sallah shi ne yake matsayin liman, na dole ne ka yi koyi da shi, kar ka aikata wani abu sai ya aikata. Amma bayan an salamce daga sallah, kowa zaman kanshi yake. An gane ku? Don haka ba maganar cewa sai liman ya tashi sannan mamu su tashi, ko kuma sai ya juyo sannan mamu za su tashi. Iya abinda aka wajabta mana ana cikin sallah kar mu aikata wani aiki sai idan limami ya aikata, wannan shi ne ka'ida. Na'am. Idan ana khuluwa in kayi atisha zaka iya cewa alhamdulillah, sai dai ba zaka bayyana ba. Iya abinda zaka yi koyi ta zaka yi, dan ba a buƙatar ka zo da abinda zaka shawwashe jama'a. Na'am. To kaje ka daukan lissan a masallaci, wai daukan lissan a masallaci kana nihi kenan karatun da ba na addini ba, shi ya halatta a je masallaci yayi? Kwarai da gaske ba laifi ba ne. An gane ku? Duk karatu wanda yake na ilimi, ilimi wanda yake na rayuwa, ba laifi ba ne a yi a masallaci. Kamar yanda hira wadda babu wasu abubuwa masu muni tattare da ita ya halatta a yi a masallaci, sai dai baya halatta a mai da masallaci wajen hira. Don haka wannan kuwa ɓangaren ilimi ne, ilimi wanda yake na rayuwa, ba laifi ba ne a je masallaci a yi. Na'am. Kamar ga kamacin da kafin ta gama jinin biki.
Na'am.
wani misali mace ci bayan ta aihu Allah ya ma mijinta rasuwa, daga lokacin da ya mutu za ta fara ta kaba ko sai ta tsarkaka game da zunubi. Ai, ita ta kaba ba ta da wata alaka da kasancewar mace na cikin jinin biki ko tana cikin jinin al'ada. An gane ku? Ita ta kaba, menene ake nihi da ta kaba? Nisantar kayan ado da nisantar zancen aure da kuma kaura daga gidan da miji ya mutu sai an kai cikarar wata kudi da kwana goma ga mace wadda take diya, in bai wace kuma wata biyu da kwana biyar. Don haka da zaran miji ya rasu, kai tsaye mace ta shiga ta kaba, koma wani hali take ciki, tana cikin hali na jinin al'ada ko na biki ko tana cikin hali wanda yake na zarki, ba shi da alaka da jinin biki ko jinin al'ada. Na'am.
Ya
zo sai mai
ciwo
ya
shiga. Sai ya zo samu abokin shi sai mishi wannan rakamun da baka sai tamar shi wannan ya zama mai kama da kamar kamar.
Na'am.
Ya ke ba da labarin cewa ya sai da rakamun da yana da ma'ana
cikin
zaki. Shin da zan ga misali mutum yana sai da wani abu abu ko ba a cikin shi ko kuma abin da zai zama ka iya zuwa kama su da wani cewa wannan abin da har yake.
Wani misali yanzu kai ne ka ga wani zai sayar ma da wani kaya, alhali kai ka san da cewa kayan nan yana da illa, shi kuma ya ki fitowa ya faɗa ma shi wanda zai saya gaskiya al'amari, shin za ka iya kewayewa ka nuna masa illar abun ta babin nasiha? Kwarai da gaske, duk abin da ka san akwai illa tattare da shi, kuma ka tabbata mutumin nan ba zai fito ba ya faɗa ma wanda zai saya, akwai nau'i ne yaudara anan kana iya zuwa ka faɗa masa abu kaza fa da za ka saya yana da illa kaza a iya saniya, ka nuna masa cewa wannan abu bai dace bai saya, ko kuma in yana saya ma ya saye shi da halin shi. Don haka kasancewar bayyada cewa bayani kamar yadda ya gabata, bayyada cewa musulmi idan zai sayar da kayan shi sawa'an musulmi ne dan uwan shi zai sayar ma ko da ba musulmi bane, baya halarta ka boye masa wani aibi, dole ka fito ka gaya masa gaskiyar wannan al'amari. Wanda shi wannan hadisi da ya gabata kasancewar shi Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda an sayar masa da waɗannan raƙuma waɗanda suke da cutar kishirwa, amma shi wanda ya sayar masa bai yi bayani ba, ya boye masa aibi. Abokin tarayyar tashi akan dabobin, lokacin da ya zo ya faɗa masa ya ce masa na sayar da waɗannan raƙuma namu, sai yake tambayar shi wa ka sayar ma, sai ya ce dattijo mai kama kaza da kaza, sai ce kai can ka, ka san ko wane ne ka sayar ma da wannan raƙuma? Ya ce a, ya ce masa ai Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi dan Umar, wanda a nan muka yi bayanin cewa kamar yadda malamai suka faɗa, mutum ya kiyaye kanshi dangane da zaluntar mutanen ƙwarai, domin zaluntar mutumin ƙwarai hadari ne. Don haka shi a nan ya masa wannan kalima, ya ce wai haka, ya ce kai cinka, ka san wa ka sayar ma da wannan raƙuma? Ya ce wallahi Abdullahi dan Umar. A lokacin nan take yake je wajen Ibnu Umar, yake ba shi hamzari, yake cewa inna shariki ba aka ibilan himan walam ya rifka, yace abokin haɗin gwiwa ta ya sayar maka da raƙuma masu cutar kishirwa walam ya rifka, amma fa bai san kai ne ba, inda ya san kai ne da ba zai sayar maka ba. A wata nuska maimakon walam ya rifka akan samu walam ya rifka, ma'ana bai sanar da kai cewa waɗannan raƙuma suna da illa, bai sanar da kai ba cewa suna da wannan rashin lafiya. To a lokacin da aka faɗa ma Ibnu Umar, kaga lokacin nan yana da zabi, tunda ya gane kenan raƙuman da aka sayar masa suna da illa, wanda in aka sayar maka da kaya yana da IB baka san yana da IB sai bayan an kashe ciniki ka gane yana da IB to kana da yancin da zaka tada ciniki an gane ko kana da yancin da zaka tada ciniki in ma ka mayar da waɗannan kaya gaba daya a tsa kudin ka a baka ko kuma ka mai da wannan kaya sai a baka gurgudan abin da IB ya rage masa na kima in a ce kaya ne lafiyayye zai yi jika dari bayan ka siye shi jika dari da ka zo sai ka same shi yana da IB wannan IB zai iya rage masa jika 30 ko jika 40 misali sai ka dawo da wannan kaya in ma a baka jikar ka dari ko kuma a baka jika 40 ka dauke shi a matsayin jika 60 domin yana da IB to shine a lokacin nan Ibn Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce to tunda haka ne kora su koma da su a lokacin da ya tafi yayi nihi ya kura wadannan raƙuma Ibn Umar sai ya ce da aha ya ce basu kina yayin da ya amince don haka in an sayar ma da kaya suna da illa bayan an kashe ciniki ka gane suna da illa in kayar da ka amince zaka iya rike shi akan haka ba laifi bane ba kuma kana da yancin da zaka maida a baka kudin ka ko a baka gurgudan abin da IB ya rage abu wani kima ta aibin ta wani kima ta aibin shine Ibn Umar sai yake cewa radina bi qada'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la adwa yace mun yadda mun amince da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartan mana cewa la adwa ba maganar gogarin shin lafiya ba maganar wato gogar cuta idan aka ce al adwa wato shine gogar cuta kenan cuta wanda take mai yaduwa wanda bayani ya gabata akan wannan gaba na cewa la adwa wala diyara shine cikon hadisi manzo Allah yace la adwa wala diyara wala hamata wala safar manzo Allah yace ba maganar gogar cuta ba maganar cinyi ba maganar mujiya ba maganar watan safar mun yi bayanin cewa irin waɗannan hadisai malamai sun bi hanyoyi daban-daban domin hada kansu kamar yanda al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna Tadribur Rawi fi sharhi Tadribin Nawawi nan ya hakaito da maganganun malamai kusan fada ta kusa 10 akan hada tsakanin irin waɗannan hadisai a hadisan da suke nuna ba maganar ka ce wani ya goga ma rashin lafiya kuma da hadisan da suke nuna cewa duk wani mai rashin lafiyar da aka iya goga to ka nisance shi kar ka zauna da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kallimil majzuma bainaka wa bainahu qida ruhin aw ruhayn manzon Allah yace kama kuturu magana tsakankaninka da shi a samu tazara gulgudan baka guda ko kuma baka biyu kenan aka dan a samu kaman metr 2 ko zuwa metr 3 tsakaninka da shi to kaga wannan kamar yana nuna cewa kenan me yasa aka ce ka nisance shi kenan dan karkaje ka gogi irin rashin lafiyar da yake tare da ita da hadisin da yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asad ka guje ma kuturu irin yanda kake guje ma zaki da kuma hadisin da yake nuna cewa idan alloba ta auku a gari wanda yake wajen garin kare yake wanda yake cikin garin shi kuma kare ya fita to daga cikin maganganun da malamai suka yi suka ce anan kasancewar dan a kiyaye mana imanin mu ne aka ce mu nisanci irin waɗannan masu wannan rashin lafiya ba dan komai ba dan kar a je Allah ya kaddara cewa kai ma zaka kamu da irin wannan rashin lafiya zama da shi Allah ya kaddara maka wannan rashin lafiya ka ce ba komai ya janyo maka ba illa kasancewar zama da shi wanda shi ko bai wani bai isa bai goga ma wani rashin lafiya komai da ka sani ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kaddara ya gama dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa'alam anna ma akhfaka lam yakul li musibak wa ma asabaka lam yakul li yukhdiya. A san da cewa duk abin da ya kuskure maka bai zamanto ba zai same ka, duk abin da ya same ka na musiba to dama bai zamanto ba zai kuskure maka, tincin Allah ya rubuta ya gama. Dan haka yace kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min. Haka yace ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in 'alim. Babu abin da ke samun bawa na musiba illa bi idhnillah, sai da alkadari na Ubangiji da hukuncinsa da mashiyashi. Duk abin da kaga ya samu bawa to Allah ya riga ya hukunta, kuma shine ya so shi ya nufaci shi da haka. Haka yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ubangiji ta'ala yace ma asaba min musibatin fil ardi, babu abin da ke samuwa na musiba a ban kasa, wala fi anfusikum, ko a karan kanku wata musiba ta same ku. Ubangiji ta'ala yace bata taba samuwa illa fi kitabin, face samuwar wannan musiba yana tabbaci a cikin wani littafi shine na lauhul mahfuz. Min qabli an nabra'aha, kafin mu halicci ran Allah yace tuntun mun kaddara maka abin da zai same ta na musiba. Kafin Allah ya halicce ka, tuntuna Allah ya kaddara duk abin da zai same ka na alkhairi da musiba. Shine can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya kaddara ma bayinsa duk abin da yake nihin kaddara musu kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshin sa na karuwa. Shi ne sai yace inna zalika 'ala Allahi yasir, wannan abu ne mai sauki a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, kafin ya halicci bayi ya kaddara duk abin da zai same su. Yanzu misali walillahi al-masalul a'la, idan ka sai fili kafin ka gina gida, a cikin tunanin ka tuntuni ka riga ka tsara gida ka gama komai, kafin ma ka kawo tubali ka dora kai banda sun tuntuni gida ya riga ya kare a cikin tunanin ka. To Ubangiji ta'ala kafin ya halicci bayinsa duk abin da zai same su na alkhairi da na sharri gaba daya Allah ya kaddara ya gama komai, lokaci kawai ake kira. To dan haka da aka ce kar ka zauna da mai irin wannan rashin lafiya wanda jama'a suke da aqidar cewa ana iya goga ba dan komai ba dan a kiyaye ma imaninka, kar ka zaci cewa zama da shi shine ya janyo maka wannan musiba. To dan haka kenan Ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara komai, dan haka wannan dan a tushe wata kafa ce ta banna sai aka ce an isanci irin waɗannan, amma ba dan wani ya isa ya goga ma wani rashin lafiya. Dan haka shi sahabin da manzon Allah ya tambaye shi da yake cewa mu ya rasulullahi dabi'ar mu da al'adar mu ta makiyaya abu ne sananne a wajen mu, idan ragumi ya kamu da cutar kazuwa, idan aka jefa shi a cikin garke lafiyayyu kai tsaye sukan kamu. Sai manzon Allah ya ce masa to naji, fa man a'adala awwala, shi na farkon waye goga masa, in har kuna da itikadin cewa yakan goga ma sauran, shi kuma waye goga mishi. To dan haka shi Ibn Umar Allah ya kada masa yadda anan cayi radina bi qada'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun yadda mun amince da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, ba maganar gogar cuta. Dan haka in rashin lafiya ta same ka kai tsaye, abinda ake bukatar ka tabbatar da shi a cikin zuciyarka, Ubangiji ta'ala ne ya dora ma wannan rashin lafiya, babu wanda ya isa ya goga maka. Koda kana zaune da mai irin wannan rashin lafiyar, illa kasancewa duk rashin lafiyar da likita ya yi iya binciken shi ya ga cewa ana iya goga, to anan a matsayinmu na musulmi don mu kiyaye imaninmu mu kare tauhidinmu, to abinda ya kamata mu ɗauki matakai mu nisanci wannan, kuma sai mu maida al'amuranmu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A aqidarmu dai ba wani wanda ya isa ya goga ma wani rashin lafiya. Za mu tashi kenan babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو لقى النبي عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلة عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبئت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأصلته في الإسلام. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin na hukuncin sayar da makami a zamani na fitina wa gairi hada zamani wanda yake na zaman lafiya. Shi menene hukuncin sayar da makamai a zamanin fitina ko kuma zamanin da ake zaune lafiya, ya halatta a sayar da makamai ko baya halatta? Akwai bambanci ko kuma babu bambanci? Kuma wani ne ya dace a sayar ma, wani ne bai dace ba a sayar masa? Sai ya ce wa kariha Imran ibn Husayn bai'ahu fil fitina. Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara masa yadda, shi yana kyamar sayar da makami a zamani wanda yake na fitina. Wanda mun ce bayani ya gabata, idan ka ji nafazin makruhi a wajen magabata suna nihin abu wanda yake haram. Shi wannan Imran ibn Husayn sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yana kin sayar da makami a zamani wanda yake na fitina. Me ake nihi da fitina? Lokacin da akan samu rashin zuttuwa tsakankanin musulmi, ya zamantu junansu yana yakar juna, to a wannan lokaci baya halatta a ringa sayar da makamai. Shi ne a nan malam sai ya shigo mana da hadithin Abu Qatada, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ama hunaini, yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a shekara ta yakin Hunayn, wanda yakin Hunayn yana ɗaya daga cikin manyan yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa, wanda kuma ranar Hunayn a ran nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gyara ma muminai zama. Saboda me yasa kasancewar an samu wasu sun ringa maganganun da basu dace ba? Shi kuma mutumin kwarai in yayi kuskure, to kai zai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan nuna masa kuskurensa domin ya gyara. Babu yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa fita da sojoji adadi masu yawa da makamai masu yawa irin yakin Hunayn, domin yakin Hunayn ya biyo bayan fatu Makka. An gama buɗe Makka da yaƙi, musulunci ya faɗaɗa ta ko'ina, jama'a sun miƙa wuya, jama'a suka tattaru daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da su Hunayn. Sai aka samu wasu daga cikin musulmi suke cewa in har dan saboda ƙaranci na yawa ko na tanadi ake rinjayar mu a da, suka ce to a yau ba za a rinjaye mu ba. Kenan a nan sun dan samu wani jiji da kai wanda shaitani ya jefa musu, suna ganin kenan waɗannan abokan gaba wankin hula ne wanda ba zai kai su safe ba. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye a farkon karawa a fagen daga, sai Allah ya ba kafirai galaba akan muminai, aka tarwatsa su gaba ɗaya, illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata 'yar jama'a Sa'al Abbas ibn Abdul Muttalib, su kadai ne suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Allah yake hakaito mana a can, laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathirati wa yawma hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عليم حكيم. To da haka dai shi anan Abu Qatada yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta yakin Hunayn, kenan shekara ta 8 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yace fa bi'tu dir'a, yace sirken da na rabauta da shi a wannan yaki, yace sai na sayar da shi. Ta yaya aka yi ya samu wannan sirki? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa annaful, ma'ana shine kari, shine kasancewar in an fita fagen daga shugaba yakan iya fada ga sojojinsa, yace masa, yace da su duk wanda ya kashe wani da wani daga cikin abokan gabarmu, to na halatta masa duk abin da ya samu tattare da shi na dukiya nashi ne, wannan ba a saka shi a cikin ganima ta yaki, shi ne ake kira da asfal. An gane ko? Sai a ce duk wanda ya kashe wani duk abin da ya samu tare da shi to nashi ne. Wanda su kuma daman kafirai in za a fita fagen daga, fage ne wanda yake na nuna jiji da kai da alfahari. Za ka ga kan takubbansu, takubba sai wadda take mai tsada, makamunta ma za a yi na zinare da sauransu. Kansirdi na abun hawa sai a yi na zinare, duk abubuwan da za su fita da su kaya ne na alfahari. Ana fita ana takama ana jiji da kai. To a nan shugaba yakan iya faɗa ga sojojinsa, duk wanda ya kashe wani to na ba shi kyautar duk abin da ya samu tattare da shi na dukiya. To Abu Qatada, Allah ya ƙara masa yadda, sai aka yi dace ya gama da wani kafiri daga cikin kafirai. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba shi wannan tubansa, ma'ana duk abin da ya samu tattare da shi an ba shi. To ya samu sirken yaƙi a jikin wannan kafiri da ya kashe. Kenan nashi ne wannan baya cikin ganimar yaƙi. Wannan sirke shi ne ya ce fabitu dir'a, ya ce sai na sayar da wannan sirke da kuɗin, fabta'atu bihi makrafan fi bani salima, ya ce sai na sayi wata katuwar gona a cikin kabila ta banu salama, kuɗin sirken shi ne ya saya mushi gona. In aka ce sirke kamar yadda bayani ya gabata, riga ce ta yaƙi wanda akan saƙa ta ne da zobe, akan yi zobe ƙanƙana sai a sarƙa su juna da juna, yadda shi ba zai yi kunci ba, yadda ba zai iya jayuwa ba, sannan kuma ba shi da faɗi yadda makamin abokin gaba zai iya ratsawa ya taɓa gangan jiki, wanda kuma akan yi shi tun daga sama har ƙasa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sirken shi na yaƙi, wanda in za a fita fagen daga manzon Allah yakan sanya shi a jiki. Shi kuma kai damun kwalkwali ake sanyawa ita ce hular kwano. To shi ne a nan shi Abu Qatada, Allah ya ƙara masa yadda, da ya gama da wannan arni, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kyautar duk abin da ya samu tattare da shi, na daga cikin abin da ya samu shi ne sirke. Wannan sirke ya ce fabitu, sai na sayar da wannan sirke, fabta'atu bihi makrafan fi bani salima, sai na sayi wata babbar gona wato a cikin kabila ta banu salima. Yace fa inna qula awwalu madin ta'assaltuhu fil islam, wannan gona ita ce farkon wato dukiya wadda na tara a musulunci, ma'ana ita ce dukiyar da na san na tara a farko kenan, ita ce dukiyar shi tashi ta farko. Malam ya shigo da wannan hadisi don ya nuna mana kasancewar halaccin sayar da makami, musamman a lokacin da ake zaune lafiya. An gane ko? Tare da cewa shi wannan hadisi ba ana cikin yaƙi ba ne ba, bayan an gama yaƙi ne shi Abu Talha, a wani Abu Qatada, Allah ya ƙara masa yadda, ya sayar da wannan sirke nashi na yaƙi. Tare da cewa malamai sun kasa sun raba, suka ce a zamanin fitina kwata-kwata baya halatta a sayar da makamin yaƙi. illa kasancewar malamai suka ce a zamanin fitina za a iya sayar da makamin yaki, amma duk wanda aka san karkatacce ne, an gane ko ba akan gaskiya ba yake, to shi baya halatta a sayar masa da makami. Amma wanda an tabbata akan gaskiya suke, to wannan su akan iya sayar musu da makami. Wasu ba sun tafi akan cewa in dai zamani ne na fitina ba za a sayar da makami, amma in ana zaune lafiya akan iya sayarwa. To amma a magana dai wanda take mafi rinjaye kenan, wanda an san akan gaskiya suke, wannan ana iya sayar musu da makami ko da a zamanin fitina ne. Amma waɗanda an san karkatattu ne, wannan baya halatta a sayar musu. Don haka shi hadisin Abu Qatada yana nuna halaccin sayar da makami a lokacin da ake zaune lafiya. Sannan kuma kasancewar shi sayar da makamin, wannan fa ana maganar tsakankanin musulmi, amma arni baya halatta a dau makami a sayar masa. Sayar ma arni makami, wannan baya halatta. Malaman da suke kafa hujja ana iya sayar masa wannan sun kuskure, saboda wancan hadisi da suke kafa hujja da shi ba ciniki ba ne aka yi. Manzon Allah jingina ne ya ba da gaba Yahudi sulken shi na yaki, in ya kawo masa kudi ya karbi sulken shi, amma ba sayar masa ba ne bai. An gane ku? Kenan, don haka wannan yana nuna mana tunda sulke aka ce sulke ko yana daga cikin makamman yaki, kenan duk abin da aka san makami ne na yaki, in ana zaman lafiya za a iya sayar da shi, ba laifi ba ne ba. In ana cikin zamani na fitina, sai a tsaya a tantance wane ne za a sayar ma da wannan makami. In wanda yake kan gaskiya ne, wannan ya halatta a sayar masa. Wanda ba sa kan gaskiya, wannan su kuma bai halatta ba a sayar musu. Amma in a ce wanda yake ba musulmi ba ne, to kwata-kwata baya halatta a sayar masa da makami. Saboda sayar masa da makami ƙara masa ƙarfi ne a kan yaƙi musulmi. Kenan, don haka malam ya shigo da wannan hadisi a cikin wannan babu, dan ya nuna mana sayar da makami shi ma wannan kasuwa ce wadda Allah ya halitta mana, illa kasancewar dole a yi taka tsantsan a kanta, ba ko kofarta ba a buɗe ba take. Duk wanda ya zo a sayar masa da makami a sayar masa, wannan bai dace ba. Kamar yanzu misali irin wannan zamani na fitina, wanda zaka ga matasa sun zo ana sayar musu la'adda, wannan kwata-kwata baya halatta a sayar musu. Baya halatta a sayar musu, yasa? Saboda kasancewar ba wani aiki bane za su yi da ita wanda ake yin aiki, illa yanke yanke tsakankaninsu, don haka baya halatta a sayar musu. Wani dan uwa yake faɗa mu, ya tafi Kano, wani yaro ya kama sauni bahu na adda, wai saƙo ne zai ba shi, wai ya kama abokan shi na gaji, bai rasa zigegen da zai ba da wasu bahu na adda. To a irin wannan zamani, a fi sabilillahi, baya halatta a sayar ma matasa irin waɗannan makamai, baya halatta, saboda zamani ne wanda yake na fitina, kuma ba abin da ya dace a yi da ita bane ba za su yi. Amma mutumin kai shi ya zo a sayar masa da adda, wannan ya halatta a sayar masa da sauran abubuwa. Babu fil aqari wa bai'il misk. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله انه قال سمعت ابا قال انه قال سمعت ابا برده بن ابي موسى انا ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحا وكير الحداد يغرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. واتوانا مالي نيواندك بياني كمدا sana'a ta sayar da turare da kuma almiski. Duk da cewa almiski yana tattare daga cikin sana'a ta sayar da turare, illa kasancewar nan malam ya ware shi daban, yayi adabin shi akan al'adar, saboda kasancewar akwai maganganuna wasu daga cikin malamai a farko waɗanda da su ba sa ganin halaccin sayar da almiski, wanda shi almiski wanda yake na asali original akan fitar da shi ne daga cikin wato layu na barewa, fata wadda take kasancewa a wuyan barewa a cikinta ake fitar da turaren almiski asali shi. Amma ci gaba sai ya kai akan yi almiski da wasu abubuwa da cewa sunan almiski ne, amma wancan shi ne almiski wanda yake na asali. Shi ne nan malam sai ya shigo da hadisin Abu Burda ibn Abi Musa daga mahaifinsa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matsalul jalisi salih, manzon Allah yake cewa misalin abokin zama na kwarai wal jalisi su, wato da mugun aboki kenan. Idan aka ce aljalis shi ne abokin zama wanda dai kukan zauna tare da shi lokaci zuwa lokaci akan hiranta, shi ne ake kira da aljalis. Shi ne yace matsalul jalisi salih, misalin abokin zama na kwarai wal jalisi su, wato da mugun abokin zama. Manzon Allah yace kama sadi sahibin miski, yace kamar misalin ma'abucin almiski ne, ma'ana wanda ke sayar da turaren almiski. Wakir al-Haddad kuma kamar misalin ma'abucin wato zigazigi na makeri. Idan aka ce alkir wato waɗannan fatu wanda ake zuga wuta wato a makera, shi ne ake kira da alkir. Shi ne ya ce kamasali sahibin miski, kamar misalin ma'abucin wato turaren almiski ne, wanda sana'a shi shine sayar da almiski. Sai ya ce wakir al-haddad kenan, wa sahibi kir al-haddad, wato da ma'abucin zigazigi na makeri. Manzon Allah ya ce la ya adamuka min sahibi miski in ma tashtarihi aw tajidu riha, wato shi ma'abucin sayar da turaren almiski ba zai rasa ka ba game da abu daya, kenan abu ɗaya daga cikin abubuwa biyu ba za ka rasa ɗaya daga cikin su ba. An gane ko la ya adamuka min sahibil miski kenan khaslatan, farko dai in ma tashtarihi, ko ka bashi kuɗi ya sayar maka, ka ɗau kuɗi ka bashi ya ɗauka ya baka, aw tajidu riha in ma kasancewar baka bashi kuɗi ya sayar maka, to ba za ka tashi a banza ba, za ka tashi kana kanshi. Saboda in ka zauna da mai sayar da turare ko da bai baka ba, ko da bai shafa maka ba, to za ka tashi kana kanshi. Sannan sai ya ce wakilul haddad, manzon Allah ya ce shi kwa zigazigi na makeri, yuhriku baitaka aw thawbaka, idan ka zauna da shi in ma ya kona maka gida ko ya kona maka tufafinka, ɗayan biyu ne. Duk da cewa galibi a cikin riwayoyin da suka zo suke zauwa in ma an yi riƙa siyabaka ko ya kona maka tufafinka, aw tajidu minhu rihan khabisa, in ma bai kona maka tufafinka ba in ka zauna da shi, manzon Allah ya ce ko ka samu wato iska wadda take mai wari, za ka tashi kana warin ƙarfi. Gani za ka tashi kana kauri. A taƙaice wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa duk yanda za a yi, idan mutumin ƙwarai ya zama shi ne abokin zamansa, to bayan da za a yi ya tashi a banza zai amfana da shi. In ma bai karantar da kai wasu halaye waɗanda suke na ƙwarai, zama da shi kanshi zai koya maka halaye waɗanda suke na ƙwarai. Idan ka zauna da mutumin ƙwarai, maganganu na banza dai ba za ka ji ba. Sannan kasancewar za ka koyi abubuwa daga cikin halayensa da ɗabi'unsa. In ma bai tallata maka ba halaye na ƙwarai, ya ringa karantar da kai yana ma nasiha, wane ka kiyayi kaza, ka kiyayi kaza, wane ka yi kaza. Wannan kenan tamkar kamar ya sayar maka ne. In ma bai maka haka ba, to kai kanka za ka koyi ɗabi'unshi da halayensa. Yan mutum ne mai kamewa sai ka koyi kamewarsa, da irin daukan hakurinsa da dukkan abubuwa da yake da sunan halaye na kwarai. Don haka zama da mutanen kwarai wato riba ne. Shi ne kenan a nan mutumin kwarai manzon Allah sai ya masalta shi da mai sayar da turaren almiski. In ma ka bashi kuɗi ya ɗauka ya baka, ko ba bai ɗauka ba ya baka, kenan ba za ka tashi a banza, za ka tashi kana kanshi. To haka shi mutumin kwarai in ka zauna da shi, in ma bai ce ka yi kaza ko ka daina kaza, daga cikin ɗabi'unsa da halayensa na kwarai za ka koya. Haka shi ma mutumin banza kasancewar in ka zauna da shi, ko in ma kamar ka zauna da mai zuga ne a makera kenan, in ma ya kona tufafinka, da kanshi zai ringa koya maka halaye na kwarai, ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza, ya ringa jan ka zuwa ayyuka na banza. In ma haka kin bata samu ba, zama da shi zai koya maka irin miyagun ɗabi'unsa da halayensa. Shine anan manzon Allah ya ce shi ma'abucin zuga-zugi na makeri, in ma ya kona tufafinka, in ma bai kona tufafinka, to za ka tashi kana kauri. To wannan misalin kenan mugun abokin zama kenan. In bai koya maka ba ɗabi'unshi da halayensa, kai da kanka za ka koya daga cikin ɗabi'unshi da halayenshi na banza. Malam ya shigo da wannan hadisi don ya nuna mana sana'a ta sayar da turare sana'a ce wadda take ta halal. Shi da almiski akwai safani a wajen magabata irin su Al-Hasan al-Basri, irin su Atha ibn Abi Rabah, su suna kyamar sayar da turare na almiski. To amma daga baya wato an sami ijma'i na malamai gaba daya cewa safanin da aka yi ya riga ya gushe. Malamai sun yi ittifaki akan halalcin sayar da turaren almiski. باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن حميد هو ابن عبد الرحمن الهمري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر. وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربن قال حدثنا خالد وابن عبد الله قال حدثنا خالد هو الحذاء قال حدثنا خالد عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجم ولو كان حراما لم يؤذه. واتو wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato hukuncin sana'a ta wanzanci. Idan aka ce hajjam, shine a Hausa ake cewa wanzami, wanda asalin kalimar an ciro ta ne daga al-hijama. Idan aka ce al-hijama, shi ne yin kahu kenan, ko ka ce bugun jini, wanda shi kaifiyar yadda hijama take shi ne akan tsatsaga jiki, sannan sai a kafa kahu a wurin, sannan shi wanzami sai ya sanya bakin shi a tsinin kahun, sai ya ringa ja da lumfashinsa kenan, yana zuko jini, shi ne ake kira da al-hijama. Wannan hijama tana ɗaya daga cikin abubuwa uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da izinin Allah akan samu waraka a cikinsu. To shine a nan ya mana babi, babu zikir al-hajjam, wato baban da ke bayani game da wato ambaton wanzami kenan, menene hukuncin ita wannan sana'a. Shine nan malam sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa hajama Abu Daibata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Daiba wato ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kahu, fa amara lahu bi sa'in min tamr. Manzon Allah ya yi umarnin cewa a bashi sa'i ɗaya na dabino, wanda shi sa'i mudu huɗu ne, kamar misali kamar tiyar da muke awo da ita a yau. da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kahu ya gama manzon Allah sai ya ce a auna masa tiya ɗaya ta dabino aka auna aka bashi wa amara ahadahu sakamako na biyu manzon Allah sai ya umarci ahadahu ma'ana jama'arsa an yi khaffifu min haraji wato su dan sauƙaƙa masa game da harajinsa harajin da aka dora masa manzon Allah ya ce su sauƙaƙa mishi wanda kalima ta haraj haka take a larabci wanda a Hausa ake kiranta haraji haraj daban jizya daban ita jizya kasancewar ana amsarta ne ga waɗanda suke ba musulmi ba waɗanda misali Yahudawa ko Nasarawa wanda jama'a ta musulmi suka kai musu farmaki na yaƙi aka ne musu musulunta suka ce ba za su musulunta ba aka ce to su yadda su amince cewa za su ringa ba musulmi jizya a kowace shekara idan suka yadda suka amince to wannan ita ce ake kira kenan jizya wanda a Hausa ake kira karo duk da cewa kudin karo ana kiran shi kudin shara kudade ne wanda ake halhadawa a da domin amfanin hada wannan kudi ya dawo kan al'umma a tsautace musu gari a yi musu duk wasu abubuwa na amfaninsu shi ne can Ubangiji ta'ala yake cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum sakirun amma shi aka ce kharaj wato kasa ta kafirai gari wanda yake na kafirai wanda idan musulmi suka je suka mamaye su da karfin tsiya suka bude garin to duk abin da yake na garin na gidaje da gonakai da sauransu gaba ɗaya ganima ce ta musulmi duka gaba ɗaya ya zama ganima ta musulmi to a lokacin nan su musulmi sukan iya bara ma su kafiran da aka ce su da yaƙi akan iya barin wannan gari da gonakan a ba su noma amma za a musu sharadi ba nasu bane na musulmi ne domin ganima ce idan suka noma za su dau kashi kaza kuma za a kawo shi wajen musulmi a zuba shi a cikin baitul mali shine ake kira da haraji kenan to shi Abu Dalha wannan Abu Daiba akwai wani abu wanda yake na haraji ma'ana na ganima ta musulmi a hannun shi wanda an dora masa kenan a duk lokaci kaza kaza ne zai kawo maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci wakilansa cewa an yi khaffifu min haraji ma'ana su dan sauƙaƙa masa a rage masa kar a tsananta masa kaga wannan me yake nuna mana kasancewar in ka dauki ma'aikaci aiki ya maka aiki bayan ka biya shi haƙƙin shi to in kana da halin yi masa wani ihsani kai mishi saboda gobe da ka neme shi dandanan za ka gan shi ko da akwai aikin wani zai iya watsarwa sai ya zo ya yi naka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sallame shi iya abin da yake haƙƙin shi shine manzon Allah ya ba shi sa'i guda na dabino sannan manzon Allah sai ya ce kuma a sauƙaƙa mishi harajin shi a takaice wannan hadisi me yake nuna mana kasancewar halaccin sana'a ta wanzanci an gane ko sannan hadisi na biyu shi ne hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa ihtajama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa'ada alladhi hajama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya nemi a yi masa kaho an masa wa'ada alladhi hajama manzon Allah ya ba wanda ya masa kaho manzon Allah ya dauki wani abu ya bashi kamar yadda akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira yiwan zani ya masa kaho manzon Allah sai ya dauki dinari ya bashi an gane ku kamar misali ka kirayi mutum ya maka kaho ko ya maka aski a yau ka dauki shi ka goma ka bashi saboda shi dinarin a wannan lokaci ma ya ma wuce kimar shi ka goma a wajen mu a yau shine anan yace ihtajama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a yi masa kaho da aka masa wa a'adan ladhi hajama manzon Allah ya tsawo wani abu ya ba wanda ya masa kafa Abdullahi dan Abbas yace walau kana haraman inda biyan wanzani haramun ne dan yuudi manzon Allah ba zai dauka ba ya bashi tare da cewa akwai hadisi waɗanda suke nuna ita wannan sana'a sana'a ce wadda take bata dace ba mutum ya maida ta sana'a kamar hadisin da yake cewa kasbul hajami khabisu manzon Allah yake cewa sana'a ta wanzanci manzon Allah yace khabisun kudin wanzani abin da yake samu manzon Allah yace khabisun wato mumuna ne abinda ake nihi da khabisun anan ba ana nihi haramun bane kamar yadda yace samanul kalbi khabisun wa maharul baqi khabisun manzon Allah yace kudin kare khabisun haramun ne sannan sadakin karbo manzon Allah yace khabisun shi ma haramun ne to amma anan da yace wa kasbul hajami khabisun malamai suka ce ba yana nihi haramci ba abinda yake nihi abu ne wanda yake mummuna kaskantacce kamar yadda abu wanda yake mara kyau a larabci ana iya ce masa khabis kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun ubangiji ta'ala yace wa la tayammamu al-khabitha kada ku nufaci mummuna ku ce shine za ku dauka ku ciyar yanzu misali kai ne ka zo kai noma ka gama kimshe ka ce daga cikin shibura za ka dauka shi za ka bada zakka ko ka dauki dawa ka ce ita za ka bada zakkar hatsi kaga ai dawa bata kai kimar hatsi ba anan dawa mi za a kira ita khabis ne kenan mummuna ce tunda kai baka so ita za ka dauka ka bada shine Allah ya ce wala ta yammamu al-khabisa minhu tunfiqun ko kuma misali yanzu abinci ne ba za ka bada sabon abinci sai abinci yayi tsami ka ce za ka dauka ka ba almajiri kaga abinci wanda yake mai yami wannan khabis ne amma kuma ai ba haramun bane ba dan haka kasancewa haka kamar misali albasa da tawarnuwa mazala sallallahu alaihi wasallama ya kira yesu akan cewa khabis ne me ake nihi warin su wari ne wanda yake abinki abinki amma yace duk wanda yace kare halarci masallacin mu domin mala'ikun Allah sukan cutu da abin da dan adam yake cutuwa da shi to dan haka anan wannan hadisi da yace wa kasbul hajami khabis yana nihi abu ne wanda yake mummuna ko ma baya bai dace ba a ce mutum ya maida wannan shine sana'ar shi amma tare da cewa sana'ar ta halatta kamata yayi mutum sai nemi sana'a sana'a wadda take da kima mai daraja amma ita wannan sana'a ce wadda take kaskantacciyar sana'a dan malamai suka ce to in aka haramta wanzanci yaya zama jama'a za su yi wanda kuma abu ne wanda jama'a suna da bukatar shi abu ne wanda yake na larura ta rayuwa ita hijama kin kaga babu dalili kenan maganar a haramta ta wannan bai taso ba haramun bane amma abinda ake ni kar ka mai da in ma ka iya kar ka mai da wannan sana'a ka nemi wata sana'a ka ta daba abinda yafi dacewa in zai iya dangana game da kudin da ake bashi shi wanzami in zai ma mutum hijama ya mishi fi sabilillah amma in an dauki wani abu an bashi kuma wannan ba laifi bane bai amsa amma ya dauki wannan ita ce sana'ar shi wanda zai ringa ci yana sha to wannan bai dace ba sana'a ce wanda take mummuna kamar yadda manzon Allah ya faɗa samanul yake cewa wa kasbul hajami khabisun to shine anan Abdullahi dan Abbas yake kafa hujja yake cewa ihtajama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ayi masa kahu kuma an masa wa a'adan ladhi hajama ya dauki wani abu ya ba wanda ya masa kafan Abdullahi dan Abbas ya ce walau kana haraman inda a ce biyan wanzani ladan shi haramun ne lam yudihi manzon Allah ba zai bashi ba inda a ce haramun ne ba zai dauka bai bashi babu tijarati fi ma yukrahu lusuhu lirijali wan nisa qala haddathana adam wa ibn abi iyas قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيرا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت امرأة فيها تساوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin yin kasuwa a cikin abin da aka karhanta sanya shi ga maza da mata, ma'ana abin da aka haramta sanya shi ga maza wato ko kuma mata, ko kuma abin da aka haramta sanya shi ga maza da mata gaba daya, shin ya halatta a yi kasuwancin shi ko bai halatta ba. Shine anan malam sun zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ila Umar radiyallahu anhu bi kullati harir, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika ma Umar Allah ya kara masa yadda wani tufafi na alhariri, riga ta musamman ta alhariri manzon Allah ya tura ma Umar, ausiyara ko kuma tufafin da aka masa cin baki da alhariri. Idan aka ce siyara, kenan wanda cin baki da zane da ake a jikin sai ya zamanto an yi ne da alhariri. Wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin, shin tufafin zallan shi na alhariri ne ko kuma wanda aka masa ado da alhariri ne? Manzo Allah ya aika ma Umar, wanda wannan yana nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karrama sahabban shi. Kyauta ce ta musamman manzon Allah ya dauka ta kanas ya aika ma Umar. Fara'aha alaihi, manzon Allah sai ya ga wannan riga da ya aika ma Umar, Umar ya saka ta a jikinsa ya fito, wanda yana daga cikin jin dadin kyauta, wanda ya maka kyauta ya ga wannan kayan da ya baka kyauta kana amfani da su. فقال سيمن زن الله يجي مسا إني لم أرسل بها إليك لتلبسها. يا عمر كسند شيوا بان أيكا مكوان نريكا دن كسن ياتا جيكينكا وهكذا نكيني إنما يلبسها من لا خلاق لا. وزن الله يجي كسند شيوا كتاي واندكي سنية إرم وانن تفافي شيني وان دباشي دربو أبو بكيام wanda ba shi da rabu a gobe kiyama shine yake sanya tufafin alhariri. Saboda me yasa mu'minai a nan duniya Allah ya haramta musu sanya tufafin alhariri amma maza banda mata, mata su sanya tufafin alhariri wannan halafi ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi da hannunsa na dama manzon Allah ya daga tufafin alhariri da na hagun ya daga zinare, manzon Allah sai ya ce waɗannan abubuwan biyu haramun ne ga mazan al'umma ta, sai ce halaka ne ga matansu. Ita mace a nan duniya ya halatta ta sanya alhariri, ya halatta ta yi adin zinare, amma shi namiji a nan duniya Allah ya haramta masa yin ado da tufafi na alhariri, haka an haramta masa yin ado wato da zinare. Amma a aljanna Allah ya tana dama mu'minai, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Hajj inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir haka yawaita a cikin suratul fatir haka in ka zo kuma cikin sura wannan cikin suratul insan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira to shine anan manzon Allah da ya aika masa yace masa inni lam ursil biha ilayka litalbasaha ni ban aika maka wannan riga domin ka saka ta a cikin ka kai ado innama yalbasuha man la khalaqa la ka san da cewa wanda ba shi da rabu a gobe kiyama shine yake sanin irin wannan tufafi sai yace innama ba'athu ilayka litastamti'a biha manzon Allah yace ka san da cewa na aika maka wannan tufafi litastamti'a biha dan ka amfana da shi ma'ana ka amfana da kudin sa shine yace yani tabi'aha kenan dan ka siyar da shi kai amfani da kudin kaga anan kayan da baya halatta maza su sa kenan yin kasuwancin su wannan ba haram bane ba ya halatta kenan mutum yayi kasuwancin kayan da bai halatta ba maza su sa wannan ba laifi bane kai kai kasuwancin su abane ko kaya ne kenan wanda sun keɓanta da mata shine anan manzon Allah yace ka san da cewa na aika maka li tastamti abiha dan ka ji dadi da ita yani tabi'aha shine ka sayar kai amfani da kudin sannan malam yazo da hadisi na biyu a baban shine hadisin Aisha Allah ya karamata yadda take ba Al-Qasim ibn Muhammad labarin cewa ta sayi nuruqatan fiha tasawir wato ta sayi wani kilishi wanda akwai hotuna a jikin sa hotuna gare shi na halittu waɗanda suke masu rai kamar yadda zaka ga kilishi da an yi hoton wata damusa ko hoton giwa ko hoton zaki da sauransu ko hoton bireyi to shine Aisha ta sayi wannan kilishi shine ta yake cewa annaha akhbarat Al-Qasim yake cewa Aisha ta bashi labarin annaha ishtarat numruqatan cewa ta sayi wani kilishi numruqa mufrad ne jamu sa shine namarik kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa namarikul masqufa ta sayi wani kilishi fi hata sawir wanda a jikinsa akwai hotuna falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya dawo gida da zai shiga ɗakin Aisha manzon Allah sai ya hango wannan kilishi ga ya an shimfiɗa shi qama ala albabi manzon Allah sai ya tsaya a kofar ɗaki yake shiga ya gama fuska Aisha ta fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ransa ya baci ya samu damuwa kamar yanda Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi budurwar da take cikin darbuka tsananin kunya amma idan ya ga abin da bai dace ma shari'a to a fuskarsa muke ganewa za ka ga manzon Allah ya gama fuska ya bata rai to da ya zo da ya ga wannan kilishi ga ya an shimfiɗa shi sai ya tsaya a kofar ɗaki sai manzon Allah ya gama fuska bai shiga ɗaki ba Aisha ta ce fa araftu fi wajhihi al-karaha tace sai na fahimci ki da kyama a cikin fuskarsa na ga ya samu damuwa fa kuntu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah atubu ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam ina tuba ga Allah sannan ina tuba ga manzon Allah in har na masa abin da bai dace ba kenan kasancewar wannan manzon Allah na fushi amma menene yake sanya fushinsa shine in an keta al-hurma ta Allah kenan ka ga nan laifin Aisha Allah ya kara mata yadda laifi ne kada biyu sannan nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai gidanta yake ta masa abin da bai dace ba dole ta tuba zuwa gare shi ta nemi cewa ya yafe mata sannan kuma babban laifin keta al-hurma ce ta ubangiji subhanahu wataala da haka sai ta hada ta ce atubu ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam ina tuba ga Allah ina tuba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda misali in kai abin da bai dace ba wanda a cikin abin da kai akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayi kenan anan sai ka tuba ga Allah sannan kuma ka koma zuwa ga shi wanda ka zalunta kenan wanda ka ci haƙƙin shi kenan ka nemi cewa ya yafi maka amma ba dan kasancewar in kai laifi ka aikata wani abu tsakaninka da Allah kace zaka tuba ga manzon Allah tuba ibada ne ga Allah subhanahu wataala ake tuba dan shi shine kadai yake karban tuba me yace wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi ubangiji ta'ala shine yake karban tuba daga bayinsa kamar yanda yake cewa alam ya'lamu anna allaha yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim shine tace atubu ila Allah ina tuba ga ubangiji na wa ila rasulihi kuma ina tuba ga manzon shi in har na masa laifi tace ma za abunabtu tace ya rasulullahi wani laifi ne nayi ita dai ta fahimci ki da kyama a fuskar shi amma bata san ba menene laifin ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma balu hadhihi nuruka wannan kilishin ku na menene haka ake bukatar matan mu'mine su yi koyi da matar fiyayyen halitta an gane ku in mace ta ga mijinta ya samu damuwa ta kaskanta kai ta ne ta tambaye shi wai wane laifi ta mishi ya fada mata laifin ta tuba zuwa ga ubangiji kuma ta nemi cewa ya yafe mata amma a yau sai su yi mursisi sai ma wai kai za ka zo ka yi lallaba to kaga wannan ai bai dace ba a nan fa da ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta ga ran shi ya baci shine sai take tuba ga Allah sai da ta tuba ga Allah ta koma ga manzon Allah ta nemi cewa ya yafe mata sannan take tambayar wai wani laifi ta yi ma za a zanabtu tace wani laifi ne ya rasulullah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma balu hadhihi nuruka wannan kilishi ko na menene me ya kawo shi kunt Aisha tace sai nace masa ishtaraitu halaka kai na saya ma wannan kilishi li taqauda alaiha dan ka ringa hawa kana zama wata wassalaha kuma dan ka ringa ta da kai me yiwa kilishin yana da dan kudu wanda yake na ta da kai wata wassalaha an ciro shi ne daga al-bisada idan aka ce al-bisada shine matashin kai shine tace li taqauda alaiha dan ka ringa hawa kidishin kana hutawa wa tawassalaha kuma ka ringa ta da kanka kaga ita anan karramawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita inna ashaba hadhihi suwar yawmul qiyamati yu'adhabu yake Aisha ki san da cewa ma'abuta waɗannan hutuna a ranar kiyama ana azabtar da su in kiyama ta yi azabtar da su ake na daga cikin azabar da za a musu manzon Allah ya ce fa yuqalu lahum sai a ce da su ahyu ma khalaqtum kura yadda abinda kuka halitta me aka ni ma khalaqtum ai ma sawwartum domin at-taswir ana kiran shi al-khalq ma'ana abinda kuka zana na hutuna manzon Allah sai yake cewa a ranar kiyama za a ce da su sura yadda waɗannan hutuna da suka yi shin yanzu abinda muke tambaya a nan hoton da yake cikin kilishi hoto ne mai inuwa ko ba mai inuwa bane maganar kayyadewa cewa hoto mai inuwa shine haramu hoto da bashi da inuwa ba haramu bane wannan duka babu dalili magabatan kwarai irin su al-Imam Nawawi irin su al-Imam Qurtubi da sauran malamai gaba daya sun tafi akan cewa hutu da mai inuwa da mara inuwa gaba daya shi haramun ne duk wanda ya bambanta dole sai ya zo da dalili alhali babu dalilin da ya bambanta hutuna ne dai ga su a jikin kilishi ne kuma kilishi abu ne sananne a wajenmu an gane ko duk da cewa turanci ya wannan yayi rinjaye akan mutane mafi yawa a yau in ba tafi ba kace ba a iya ganewa shine yace inna ashaba hadhihi suwari yace lalle ma abuta waɗannan hutuna yawmul qiyamati a ranar kiyama manzon Allah yace yu'adhabuna ana azabtar da su a wuta fayuqalu lahum sai a ce da su ahyu ma khalaqtum kurayar da abinda kuka zana na hutuna, ma'ana kurayar da su adadin hutunan da mutun yayi, adadin abinda za a kallafa masa a ranar kiyama cewa sai ya busa musu rai. Wa qala, sai manzon Allah ya fada yace, innal baytal ladhi fihi suwar, duk gidan da ke akwai hutuna a cikin salatul kulul malaika, mala'ikun Allah ba sa shiga. In dai akwai hutuna a cikin gida, to mala'ikun Allah ba sa shiga. To kaga anan ba bambanci tsakanin hoto mai inuwa da wanda yake baya da inuwa, dan haka wannan kidishi ne aka yi da shi kamar yanda yake cikin wata riwaya, ciccira shi aka yi kucin kucin, aka zuba shi cikin wani bahu, aka yi matashin kai ake hawa ana zama a kan shi. Kenan in kamar zane ne na hoto a jikin bango, sai ka samu wani fenti sai ka bata fuskar ka lalata shi, wannan shine kaida. In kuma wanda za a cire ne sai a sanya a yanki. To a takaice wannan yana nuna mana duk abinda kenan baya halatta ga maza da mata yin kasuwancin shi wannan kwata-kwata haramu ne. Me yasa? Saboda wannan su hotuna babu amfani na addini ko na rayuwa a cikin shi. Kenan wannan ba bambanci tsakanin namiji da mata, gaba ɗaya haramu ne. Amma anan in abu ya kasance akwai amfani ga maza wanda kuma baya halatta mata su sa, wannan ba laifi bane namiji ko mace yayi kasuwancin wannan. Abinda baya halatta ga maza amma ya halatta ga mata ba laifi bane namiji ko mace mutum yayi kasuwancin wannan. Kenan duk abinda akwai amfani na addini ko amfani na rayuwa, to wannan ba laifi bane sai yadda shi. Amma duk abinda babu amfani na addini ko amfani na rayuwa, to sai yadda shi wannan haramu ne, kwata-kwata baya halatta ayi kasuwancin sa. Misali yanzu kamar kayan kida, kayan kida akwai amfani a cikin shi? Babu amfani bangaren addini ko bangaren rayuwa, sai ma cutarwa a bangaren addini. Idan ka dauki irin su dido, irin su dam, irin su kwas da sauransu, kaga wannan duka kaya ne waɗanda suke haramtattu, baya halatta a yi kasuwancin su. Babu amfani na addini, babu amfani na rayuwa, bal ma sai dai cutarwa game da addini. To shine wannan kenan anan. Abu ne wanda baya halatta ga maza da mata gaba daya. Kenan anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wato ma'abuta waɗannan hotuna a ranar kiyama wato azabtar da su ake. Shine anan kenan in ka nuna kinka da kyamarka akan wani abu, in an tambaye ka kenan anan sai ka yi bayani ga dalilin da yasa nayi kaza. Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Aisha bayani. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna mana baya halatta namiji a cikin gidan shi ya ga abu wanda yake na asha ya ja baki ya kyale. In dai kaga abin da ya saba ma shari'a, to baya halatta ka ja bakinka ka kyale, in ma da kanka kai kokarin canza wannan abu ko kuma kai umarnin a canza shi. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.